Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Talata 23 ga watan Janairu shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yafu Makiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumel. Zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu a dokar sake bude gwamnati dake kawo ƙarshen kwanaki uku da aka rufe wasu ma'aikatu. Hukumar dake kula da yarjejeniyar na shekarar 2015 ta Sudan ta Kudu na neman duk bangarorin da shafa a ƙasar su yi aiki da yarjejeniyar na tsagaita wuta da aka samar a watan da ya gabata. Shugaban mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya ce Amurka za ta mayar da ofishin jakadancin ta na Isra'ila birnin Kudus zuwa ƙarshen shekara ta 2019.
To kanin labarai kuka ji kenan. To bayan kun gama jin kanin labaran za ku ji cewa wato kotun daukaka ƙara a Najeriya ta fara saurare ƙarar da gwamnatin Najeriya ta gabatar mata akan hukunci da babban kotun tarayya ta bayar na a sake shugaban kungiyar ƴan Shi'a Sheikh Ibrahim Al-Zakzaki. To ko menene lauyan Al-Zakzakin ya buƙaci kotun ta yi?
Sani Falana ya ce ba zai yi gwamnati ta zo da wata bukata ba a yanzu bayan ta ƙi bin umarnin babban kotun tarayya a hukuncin da ta bayar a can baya.
A jiya ne kuma mata suka gudanar da zanga-zanga a Kenya akan wariyar da ake nuna musu wurin basu mukamman shugabanci ko kuma na gwamnati kenan a ƙasar, inda wata shugaban mata na Kenya mai suna Wachira take cewa
ta ce matan ƙasar Kenya sun gaji da yadda ake ɗaukar su tamkar ba 'yan ƙasa ba. Don haka yanzu sun tashi tsaye sun hada kai domin samun matsayi a cikin gwamnati da dokar kasa ta basu.
Ali Mustafa Sokoto kuma na tafi da shirin sa na tsaka mai wuya amma duk sai bayan an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu a dokar sake bude gwamnati da ke kawo ƙarshen kwanaki uku da aka rufe wasu ma'aikatan gwamnati biyu bayan ta kaddama bambancin ra'ayin siyasa kan batun shige da fice. Da yammacin jiya Litinin ne 'yan majalisun wakili suka kada ƙuri'a don amincewa da ƙudurin da majalisar dattawa ta amince. Shi da wannan ƙuduri na wucin gari da aka ci amince da shi zai baiwa gwamnati kuɗaɗen da za ta ci gaba da gudanar da harkokinta har zuwa 8 ga watan Fabrairu. Da fatan cewa majalisa ta cimma yarjejeniyar kasafin kuɗin da ba na wucin gadi ba. Da yake magana da manema labarai, Senator Sherrod Brown na jam'iyyar Democrat ya ce wannan labari ne mai kyan gaske ga ƙasa. Senator Susan Collins ta jam'iyyar Republican cewa ta yi yau rana ce da za a yi farin ciki idan aka rufe gwamnati, hakan na nuna gazawa.
A jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya saka haraji akan farkon makamashin hasken rana da injinan wanki da ake shigowa da su Amurka da zammarar kare kamfanonin Amurka. Ofishin kula da harkokin cinikayya na Amurka ne ya ba shugaban shawara akan wannan harajin. Kamar yadda ofishi mai zaman kansa da ke kula da harkokin cinikayya tsakanin ƙasa da ƙasa ya ce ya gano cewa shigowa da irin waɗannan kayayyakin na kawo cikas ko lahani ga kayayyakin da ake kerawa a cikin gida. Trump da ya yi shayin alƙawarin tsayawa a kan China da sauran ƙasashe da suke kera kayayyaki da yake cewa suna ƙwaron kamfanonin Amurka. Kamfanonin da ke kera farfan makamashin hasken rana guda biyu a nan Amurka sun nemi a ƙara haraji domin kare su daga yin gasa da kamfanoni masu yin farfan wanda ake shigowa da su a nan Amurka mai rausa domin farfado da harkokinsu.
To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar da ke kula da yarjejeniyar shekara ta 2015 ta Sudan ta Kudu na neman duk bangarorin da ta shafa a ƙasar su yi aiki da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka sawa hannu a watan da ya gabata. A wata sanarwa da hukumar JMEC ta fitar jiya Litinin da shugaban hukumar Festus Mawawis ya nuna alamun yarjejeniyar da aka cimma tsakanin gwamnati da kungiyar ƴan aware da zummar samar da zaman lafiya kasar da rikicin siyasar na kabilanci ya sanadiyar raba mutane miliyan 4 daga gidajensu tun watan Disamba shekara 2013. Mawais ya yi kira ga dukkan bangarorin da rikicin ya shafa su yi aiki da alƙawarin da suka ɗauka wa hukumar ƙasa da ƙasa da ke kula da yarjejeniyar. Wato gwamnati da kungiyar ƴan aware na nuna juna ya tsakan saba dokokin yarjejeniyar da aka samu ranar 21 ga watan Disamba a birnin Addis Ababa na Habasha. Hukumar da ke lura da ganin an tabbatar da aiki da yarjejeniyar ta fitar da rahoto da ke bayyana yadda sojojin ke yi wa ƙananan mata da mata fyaɗe da kuma zargin gwamnati na ci gaba da saka ƙananan yara a cikin sojojinta.
A jiya Litinin, mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya ce Amurka za ta mayar da ofishin jakadancinta na Isra'ila birnin Kudus zuwa ƙarshen shekarar 2019. Da yake jawabi ga bayan majalisar Isra'ila a birnin Kudus, Pence ya ce cikin 'yan makonni masu zuwa gwamnatinsa za ta ci gaba da shirinta na buɗe ofishin jakadancin Amurka a birnin Kudus, kuma za a buɗe ofishin ne kafin ƙarshen shekara mai zuwa. Ya ci gaba da cewa birnin Kudus shine babban birnin ƙasar Isra'ila kamar yadda shugaba Trump ya umarci ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta fara shirye-shiryen mayar da ofishin jakadancin daga Tel Aviv zuwa birnin Kudus. Shugaba Donald Trump ya juyawa manufofin Amurka na shekara da shekaru baya da ya ce birnin Kudus shine babban birnin ƙasar Isra'ila, kuma ya sa a ɗauke ofishin jakadancin Amurka daga Tel Aviv.
Shugaban hukumar baiwa ƙasashe tallafi ta Amurka Mark Green ya ce barnar da aka yi a birnin Raqqa na ƙasar Siriya baya misaltuwa, amma ya ce yanzu yana ganin birnin na sake farfadowa. Green da ke zama shugaban hukumar raya ƙasashen shine babban jami'in Amurka farar hula da ya ziyarci Raqqa. Ya yi magana da kamfanin dillancin labaru na Reuters jiya Litinin bayan da ya kai ziyarar bazata arewacin birnin da aka kwato daga hannun kungiyar ISIS a shekarar ta gabata. Ya ce ya ziyarci filin wasan kwallon kafa na birnin, inda kungiyar ISIS ta mayar da dakunan 'yan wasa, wato dakunan dan wasa ke sauya kaya wajen azabtarwa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Kotun ɗaukaka ƙara ta tarayyar Najeriya ta fara sauraren ɗaukaka ƙara da gwamnatin tarayyar Najeriya ta gabatar mata a kan shugaban kungiyar 'yan Shi'a Sheikh Ibrahim Al-Zarzaki a kan hukunci da babban kotun tarayya ta yi a kansa cewa a sake shi. An kammala zaman na farko ba tare da bin umarnin kotun tarayyar na sake shin ba. Daga Abuja ga wakiliyanmu Madina Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
A wannan zama wanda shine na farko tun da gwamnati ta ɗaukaka ƙara akan hukuncin da wata babbar kotun ƙasar ta bayar da umarni a saki shugaban kungiyar 'yan Shi'a Sheikh Ibrahim Al-Zarzaki, an kwashi lokaci ana tada jijiyar wuya tare da musayar yawu tsakanin lauya mai kare Al-Zarzaki Femi Falana da lauyan gwamnati Oyi Kolawosho, inda Femi Falana ya kalubalanci bukatar lauyan gwamnati inda ya nemi a ba su damar a gyara wasu takaddu da suka shafi ƙarar da suka ɗaukaka. Femi Falana ya ce ba zai yiwu gwamnati ta zo da wata bukata ba a yanzu bayan ta ƙi bin umarnin babban kotun tarayya a hukuncin da ta bayar a can baya.
Because she not hear the federal government until the order of the lower court has been complied with. That's our prayer.
Femi Falana ke cewa wannan kotu ba ta da mahurumin sauraron wannan ƙara da gwamnati ta ɗaukaka sai an saki Sheikh Al-Zarzaki. Duk da rashin samun bayanai daga bakin lauyoyin gwamnati, alƙalan kotun ɗaukaka ƙaran sun ce sakin Al-Zarzaki ba zai hana ɓangaren gwamnati ɗaukaka ƙara ba. Amma kuma ɗaya daga cikin lauyoyin Al-Zarzakin, Barista Garba Magaji, ya koka cewa
koda a ce an saurari wannan appeal ɗin, abinda suka ce shine fa ba za su bi umarnin wannan kotu ba koda ta yi hukunci. To lalle wannan al'amari ne da ya kamata a ce duk wani wanda yake da masaniya a harkar shari'a, abinda ya kama da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ne da musamman babban kungiyar lauyoyi ta Najeriya, Nigerian Bar Association, su kalli wannan matsayin da wannan gwamnatin Najeriya ta ɗauka, cewa ita ta zo ne ta take doka, ta take dokar da aka yi, kuma ta ce dokar da za a yi a gaba ma za ta take ta. to lalle wannan ba abu bane da ya shafi lauyoyin Sheikh Ibrahim Al-Zakzaki kawai, abu ne da ya shafi duk mai fada a jiya, abin da ya shafi doka da kuma haƙoƙin bil'adama na Najeriya.
Shi kanshi Ibrahim Al-Zakzaki bai samu halarta zaman kotun ba, sannan kuma ba a tsayar da takamamman rana da za a ci gaba da sauraron ƙarar ba. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina Dauda. Ɗaruruwan mata sun yi zanga-zanga a Nairobi, babban birnin ƙasar Kenya, a jiya Litinin akan gazawar gwamnati wurin baiwa mata kashi 30 cikin 100 na mukamman gwamnatin sa, kamar yadda kundin tsarin mulkin Kenya ya shata. Ga Grace Alheri Abdu da fasarar rahoton wakili muryar Amurka Rael Ombo daga birnin Nairobi.
Makonni biyu da suka shige, shugaba Uhuru Kenyatta ya aiwatar da garan bawul a majalisar ministoci, ya kuma zaɓo waɗansu mutane 9 da zai naɗa su a kan muhimman mukaman gwamnati, amma babu mace ko guda ɗaya a cikin mutanen 9 da zai naɗa su a waɗannan manyan mukaman. Shugaban ya yi waje da mata guda 5 da ke cikin ministocin nasa. A kan wannan dalili ne ƙungiyoyin fafatuka ƙarƙashin jagorancin shugabar ƙungiyar Cibiyar Rajin Kare Haƙƙin Bil'adama da ilimi da wayar da kan al'umma Wangechi Wachira suka shirye wannan maci zuwa fada shugaban ƙasa, suka gabatar da kokensu akan buƙatar nada mata aƙalla guda 9 mukaman minista. Wachira ta ce babu wani yunkuri da gwamnati take yi na tabbatar da kowane jinsi an ba shi dama daidai wa daida, kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar Kenya na shekara ta 2010 ya gindaya.
The women of Kenya are tired of being treated like second class citizens and now stand together.
Tace matan ƙasar Kenya sun gaji da yadda ake ɗaukar su tamkar ba ƴan ƙasa ba. Don haka yanzu sun tashi tsaye, sun hada kai domin samun matsayi a cikin gwamnati da dokar ƙasa ta basu. Tace za mu ci gaba da matsin lamba kuma mu yi amfani da duk wata dama da muke da ita. Mu tabbatar da ganin an ba mu hakkinmu da kuma tabbatar da ƴancin rike mukamman siyasa daidai kamar kowa da dukkan matsayin zartaswa a ƙasar Kenya. Ana ɗaukar kundin tsarin mulkin ƙasar na shekara ta 2010 a matsayin nasara ga mata, wanda aka ɗauki lokaci mai tsawo ana tauye musu haƙƙokinsu a harkar siyasa da kuma hana su mukamai a hukumar zartaswar ƙasar. Kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanada cewa mata su riƙe aƙalla kashi 1 cikin 3 na kujerun majalisar dokoki da kuma na mukaman gwamnati, kana kuma a ware musu kujerun majalisa 47 da mata kaɗai ne za su yi takara a kai. Duk da haka ba a aiwatar da tsarin da kundin tsarin mulkin ya tanada na ba mata waɗannan guraben. A zaben ƙasar Kenya na baya-bayan nan da aka gudana a bara, mata 23 ne kacal aka zaɓe su a kujerun majalisar ƙasa. Wasu ƙungiyoyin kare ƴancin ɗan adam guda 2 a Kenya sun shigar da ƙara a babbar kotun ƙasar, suna nema a tilasta gwamnati ta bi kundin tsarin mulkin ƙasar ta ba mata mukaman gwamnati, sai dai kotun bata ba da lokacin da za ta yanke hukunci akan wannan ƙara ba.
Madalla Grace Alheri Abdu ke nan aka ji da fasarar rahoton wakilin muryar Amurka Rael Ombo daga birnin Nairobi a ƙasar Kenya. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko ƙarfe 12 ne da minti 15 na dare a nan Washington, kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya
har shekarun bayan da suka shige, Hausa Fulani ya rike mukamin chairman na noman local government inda ba mu san zaman lafiya ba za mu ga Hausa Fulani wannan zarafi a kasan
kaman hadin kai ne da hadin gwiwa ne ake yin shi kaman nan yanzu na sauran al'umma akan Fulani zaka ji yau an yi binne gobe nasara jibi taraba gata Adamawa abun a jere yake zaka ga kaman dama an shirya shi ne za a yi shi kuma ana yin shi
wannan mu ji tsoron Allah mu fadi gaskiya duka abin da yake jawo wannan damuwa shine yadda Fulani baya jin tsoron ya shigar da shanunsa a gonan manoma manomi kuma da ya wahala wattane wajen shi da yana shuki yana aiki a gona ba zai ji dadi ya ga shanu ya shiga masa gona ba koda nashi ne shanu
jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadarwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya a kwanakin nan rayuwa tana ta fuskantar mummunar barazana ta fuskoki daban-daban a Najeriya kama daga masu kama mutane suna garkuwa da su domin karɓo kuɗaɗen fansa akan manyan hanyoyi zuwa ga fadace-fadacen kabilanci da na addinai da kuma tashin hankalin makiyaya da manoma da ke tabarkewa a jihohi daban-daban sannan kuma ga batun har-haren Boko Haram nan ba su ƙare ba ƙarin abin jin takaici game da al'amarin nan shine cewa galibin duk waɗannan abubuwan sun fi addaba arewacin Najeriya fiye da sauran sassan ƙasar. To yau za mu so mu fara duba tarzomar da ake ta fama da ita tsakanin makiyaya da manoma a jihohi da dama na ita arewacin Najeriya din.
Sunana Alhaji Awaji Isa shi wannan mai tallan na daban su take. Shawaran da zan bayar akan makiyaya da manoma su duba tsakanin su. Don Allah zan samu zaman lafiya. Sun ce da suna zaman lafiya. Yanzu mu ya hana su ba za su zauna lafiya ba. A bar daukar doka a hannu. Kowa ya yi maka kashi za ka ɗauki doka a hannu ba za a samu zaman lafiya ba shi ne shawarar da zan bayar makiyaya da manoma a guda ne don makiyaya ba zai rubu da manoma ba manoma ba zai rubu da makiyaya ba dole a samu zaman lafiya tsakanin su sun ji ba suna wuri da yanzu mu ya sa su duba mu ya haɗa su duba mu ya ne ya sa yanzu ba za su zauna lafiya ba.
To dangane da wannan al'amari ne wakilinmu Ibrahim Abdulaziz wanda yake Yola a jihar Adamawa ya shirya mana shirin yau dangane da wannan al'amari na makiyaya da manoma ita Adamawa tana ɗaya daga jihohin da wannan abu yake damuwa so da haka Ibrahim bismillah
jama'a barkanmu da warhaka barkanmu kuma da safiya da ma kuma sake saduwa a wani sabon shirin na tsaka yau ma dai ba babban yaya bane wato Ali Mustafa Sokoto a karamin direba ne shi zai ja akalar wannan shirin kuma kai tsaye daga Yola fadar jihar Adamawa maimakon Washington DC cibiyar gudanar da shirin kamar dai da aka sani ne cikin kwanakin nan Najeriya baya ga matsalar rikicin Boko Haram da kuma satar mutane domin neman kudin fansa yanzu haka wata matsalar da ke ma damun ƴan kasar ko ita ce ta tashi tashi hankula da ke da nasaba da rikicin makiya da manoma da sautari ka rikide ya koma na kabilanci ko kuma addini na baba na mako shine irin tashin hankalin da ya auku a jihar Benue Taraba Nasara kudancin Kaduna da kuma wanda fi munana na jihar Adamawa kuma dan duba inda ma matsalar take yau fa mun gaito masu ruwa da tsaki kama daga shugabannin Fulani makiyaya da kuma na al'umma musamman ma a yankin Nunuman inda aka samu asara rayuka cike da na kananan yara da kuma mata lamarin da yake mataimakin shugaban kasar da ma wasu kusoshin gwamnati ke ziyara gani da ido sautari da akan zargi juna wanda hakan yasa mun gaito shi Alhaji Mafindi Umar Danbura wanda ma ke zama shine mataimakin shugaban kungiyar Meti Allah a Najeriya mai kula da jihar Arewa maso gabas da kuma Honorable Sam Zadok wanda tsohon kwamishina ne a jihar Adamawa kuma ɗaya daga cikin shugabannin al'umman Bacima bayan da su waɗanda za a fafata da su haka nan kuma akwai ƴan kallo wato daga bangarorin biyu wanda su ma za su tofa albarkacin bakin su da zaran dai mun kammala wannan fafatawa to amma fa kafin mu ce komai bari mu ji wannan matashi daga bakin gwamnatin jihar Adamawa Senator Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla kan abubuwan da suka faru ko ma suke faruwa a yankin
nan
Numan
maganar Numan nan yana damu na kure da gaske kuma ba zai yi kullum ana yin abu ba a kama mutane da suka yi laifi a hukunta su rashin kama mutane nan shi yasa kullum akan yi saga abin da ya faru sai a dinga yi mutum ne zai je kashe mutum amma ba za a iya kama mutane su kai wannan ba shi yasa gobe kuma muni zai ce ai ba wani abu ni ma zan je in yi ramako to yanzu shine muka sa hankalin mu mu tabbata cewa ana bincike yanzu naje naga IG an tura daga Abuja ana bincike ke wannan karo wallahi na rantsa baka duk mutumin da aka same shi da hannu wallahi zamu kama shi ko shi waye ne ba daidai bane Allah ya hada mu ya kasance kuma mu zauna ba za mu fahimci juna ba to ni wannan gwamnati yanzu ba za ni yarda ba, dole ne a kama wanda suka yi wannan abu domin me domin a hukunta su.
Alhaji Mafindi, barkamu. Honorable, barkamu da raka.
Na gode.
Ya gajiya.
Lafiya lo.
Wani ya ce min honorable Bagobiri ne, nace a ko Bagobiri ne.
To ko me ka zo ka fada?
To ba da ba. To kun daje. Kamar yadda muka ce manufa shine mu dubo tushe waɗannan matsaloli da abin da ke jawo su da cutar da ma yadda za a samu magani wannan cuta. Zan je ga su bakin namu. Bari na soma dai da in soma da honorable ne ko kun soma da Mafindi? Wai ina son ku zaba amina, ni ba zan zaba ba. To honorable yace in soma da Mafindi. A Mafindi na farko tukuna cikin kwanakin nan an samu matsaloli dama na tashin hankali tsakanin makiyaya da kuma noma. A matsayinka na shugaban kungiyar nan ta Meti Allah wani shiya, na farko dai ya kuka ji da wannan tashin hankula?
To sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahir rahmanir rahim. Abin da ya faru da tsakanin manoma da makiyaya a jihohin Benue, Plateau, Taraba, wannan abu da Adama, wannan abu ya tasar mana da hankali matuka, ya girgiza mu, ya kada mu. Dalili kuwa shine sana'an nan na noma da kiwo ba akan mu aka fara ba. Tun farkon zamanin Annabi Adam akan ƴaƴan shi aka fara, ana nan ana tafiya har zuwa yanzu. Amma wannan tsalo na tada yaki, a yaki mutane ba kakkautawa, a ƴan shekarun nan biyu uku ne suka zo. Tun kamin zuwan gwamnatin Buhari ana faɗa tsakanin manoma makiyaya a ƙasar nan gaba ɗaya, amma ba inda abun ya taɓa yin muni kaman coordinated attack, kaman haɗin kai ne da haɗin gwiwa ne ake yin shi kaman nan yanzu.
A bafance ka ba ka ci haɗin kai da haɗin gwiwa na wake nan
na sauran al'umma akan Fulani? Zaka ji yau an yi Benue, gobe Nasara, Jibi, Taraba, ga ta Adamawa. Abun a jere yake, zaka ga kaman dama an shirya shi ne za a yi shi kuma ana yin shi.
Wani batu idan wato so tare dan ban so muke amfani da kai da aka ce makiyayi. Ana tunanin shine kan cewa da mai kiwon akuya da kare
da
aladdi da kwadin makiyayi da kan kiwo. To amma wani lokaci sai ka ji kaman ana danganta ga wani abu ne, ban so muke amfani da wannan, shi dai makiyayi makiyayi ne.
Ta makiyayi da manomi nake magana. Amma kuma a yanzu tsalon abin da ya fito yawanci akasarin fadace-fadace da ake ba na makiyayi da manomi bane. Fadan makiyayi da manomi yana tashi daga bardan gona ne.
To fada ta zamu dawo honorable Sam Zado kajin shimfiɗin da yayi mana. Na farko dai da abun tambaye ka, ya kake ji tukuna da waɗannan tashi-tashi hankula da ke faruwa kuma ma hata a yankin ka ya faru?
To na ji bayanin da shi Alhaji Mafindi yayi. A gaskiya ina magana madadin inda na fito garin Numan. Mun jima muna zama da Hausa Fulani, don a can nan Hausa da Fulani sun hada kai, ana kira Hausa Fulani ko a sai ya sance haka muke bi da su. Mun yi zama mai kyau a kowane fanni tun daga iyayenmu an haife mu, mun tashi mun sami zama mai kyau har a sai ya sance. Domin zama mai kyau da muke yi da su, akwai ward guda biyu da ana iya zaben su councilor, Sabon Fegi ward da ward 3. Ward 3 ma ya zauna kaman na Hausa Fulani ne. Sabon Fegi ward ne ana dan jujjuya. In an gama zabe muna ba Hausa Fulani appointment na shugaba sarki councilor. A cikin zabubbuka muna ba Hausa Fulani mukamin wato vice chairman na local government council. Yawa, mataimakin shugaban karaman hukumar mu. Mun sha bayarwa har shekarun bayan da suka shige. Hausa Fulani ya rike mukamin chairman na Numan local government. Inda ba mu san zaman lafiya ba za mu ba Hausa Fulani wannan zarafi a ƙasar mu. An waye gari ma appointment a state har da federal, Hausa Fulani nan ma suna samu. Ba taba ji mun fita ko mun yi magana mun ce bai kamata. Don muna ga kamar mutane ne waɗanda mun zauna da iyayensu, an zo ne face muna tare, kuma a dokar Najeriya sun zama mutane ne na ƙasar mu. So ba za mu yi zanga-zanga mu ce don mu yi an ba su.
Duk da wannan zaman lafiya kamar da ka faɗa, an samu zaman lafiya sai kwatsam sai ga wani tashin hankali wanda kuma tsakanin waɗannan al'ummu da a baya suna zaune tare.
To gaskiya duk ɗan Najeriya ya san cewa matsalan da ya faru a Numan ba Numan ya soma faruwa ba, ya soma gurare kasace daban-daban a Najeriya. Muna ji muna gani gwamnati ba ta yi komai ba, tana masowa har ta maso ta iso kasan ɓace ma. Muna da sane cewa abin da yake faru shine in Fulani ya shigo ya shigar da kayan ka gona, yana so karka masa magana. In ka masa magana, fada ya tashi.
musamman man ya taro akan cewa kai ne kai kada gona wannan mu ji tsoron Allah mu fadi gaskiya duk abin da yake jawo wannan damuwa shine yadda Fulani baya jin tsoron ya shigar da shanunsa a gonan manoma manomi kuma da wahala wattane wajen shi da yana shuki yana aiki a gona ba zai ji dadi ga shanu ya shiga masa gona ba koda nashi ne shanu to abin da ya jawo problem da muke cikin nan masallan nan shine yadda aka soma abun annan gire local government har zuwa cikin Demsa Fulani sun kawo shanu an magana ya tashi sai su yi kisa mun ji batun kisan da aka yi a gefen su wannan mu kwai ne duka jam kadamin duka dai kauyukan gire da Demsan nan a farko duka mun zauna mun kalli kayake mun ce bari gwamnati ta shigo ba taba an ji cewa bace ma sun fita sun yi rama ko ba
to a gaishe ku to jama'a zamu tsaya anan sai Allah ya kai mu mako mai zuwa mu dawo mu ci gaba inda zamu dora kai inda muka tsaya musamman zamu so mu jarawar gwamnatoci a cikin wannan al'amari din muna dai godewa su bakin namu Alhaji Martin Dambaram da Malam Sam Zadok da kuma musamman shi wakilin namu Ibrahim Abdulaziz da ya shirya mana muhawara din kuma madadin su dukkanin ne Aliyu Mustafa Sakkwato a Washington a huta lafiya
kuma da wannan ne kuma zamu kawo shirin namu a ƙarshe labarai amma wannan karo a takaice
Shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu a dokar sake bude gwamnati dake kawo ƙarshen kwanaki uku da aka rufe wasu ma'aikatan gwamnati biyo bayan ta kaddama babban ra'ayin siyasa kan batun shige da fice da yammacin jiya Litinin ne ƴan majalisun wakilai suka kada ƙuri'a don amincewa da ƙudurin da majalisar dattawa ta amince shi dai wannan ƙuduri na wucin gari da aka cimma shi zai baiwa gwamnati kuɗaɗen da za ta ci gaba da harkokin gudanar da harkokinta har zuwa ranar 8 ga watan Fabrairu da fatan cewa majalisa za ta cimma yarjejeniyar kasafin kuɗin da ba na wucin gari ba A jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya saka haraji kan faifan makamashin hasken rana da injinan wanki da ake shigo da su Amurka da zammar kare kamfanonin Amurka. Ofishin kula da harkokin cinikayya na Amurka ne ya bayyana shugaban shawarar kan saka harajin. Kamar yadda ofishin mai zaman kansa da ke kula da harkokin cinikayya tsakanin ƙasa da ƙasa ya ce ya gano cewa shigo da irin waɗannan kayayyaki na kawo cikas ko lahani ga kayayyakin da ake kerawa a cikin gida. Trump dai ya sha alwashin yin tsayawa kan China da sauran kasashen da ke kera kayayyakin da yake cewa suna kwarar kamfanonin Amurka. Hukumar da ke kula da yarjejeniyar shekara ta 2015 ta Sudan ta Kudu na neman duk bangarorin da ta shafa a kasar su yi aiki da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka sa wa hannu a watan da ya gabata. A wata sanarwa da hukumar JMEC ta fitar jiya Litinin shugaban hukumar Festus Mawawis ya nuna alamun yarjejeniyar da aka cimma tsakanin gwamnati da kungiyar 'yan awari da zummar samar da zaman lafiya a kasar da rikicin siyasar na kabilanci ya sanadiyar raba mutane miliyan 4 daga gidajensu tun watan Disamba shekara ta 2013. Jiya Litinin ne mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya ce Amurka za ta mayar da ofishin jakadancinta na Isra'ila birnin Kudus zuwa ƙarshen shekara ta 2019. Da yake jawabi gaban 'yan majalisun Isra'ila a birnin Kudus Pence ya ce cikin 'yan makonnin nan masu zuwa gwamnati za ta ci gaba da shirinta na buɗe ofishin jakadancin Amurka a birnin Kudus kuma za a buɗe ofishin ne kafin ƙarshen shekara mai zuwa. Ya ci gaba da cewa birnin Kudus shi ne babban birnin Isra'ila kamar yadda shugaba Trump ya umarci ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fara shirye-shiryen mayar da ofishin jakadancin daga birnin Tel Aviv zuwa birnin Kudus. Shugaban Donald Trump ya juya manufofin Amurka na shekara da shekaru baya da ya ce birnin Kudus shi ne babban birnin Isra'ila kuma ya sa ɗauki ofishin jakadancin Amurka daga Tel Aviv.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin sai can an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya 7 agogon Ghana za a ji mu dauke da wasu sabbin labarai rahotanni da sauran shirye-shirye da ma sakonni da kuma sarare kuke aiko mana. Yanzu a madadin baki ɗin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Sarfila Hashim Gomez da ya taimaka muka gabatar da shirin da wanda ya shirya kuma ya ba da umarni Solomon Abu sai kuma injiniyanmu na wannan safiyar wato Jimmy Cook Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku sai mun haɗu da hantsi.